إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wannan shine majalisi na 27 a tarihin wannan khalifa shiryayye Allah yarda da shi dube da canji da aka samu kamar yadda ishara ta gabata a halkar da ta gabata canji na majalisi majalisin dai shine amma an samu canji na guri sannan kuma an samu canji na masu bibiyan karatu din to shine naga cancantar mu dan koma baya kadan ba wai za mu dauko karatun daga farko bane za mu dan yi bayani takaitacce dangane da tarihin wannan khalifa a gurguje gabanin mu dora daga inda muka tsaya babin da ya kamata mu tashi kansa shine sayyidina Umar rayuwarsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gabanin mu shiga wannan babi dube da cewa waɗanda yanzu suke bibiyan karatu din abubuwan da suka gabata a baya ba su halarce shi ba to shine muka ga cancantar mu dan dauko abun sama-sama mu bi shi a wannan masallaci mai albarka Masjidul Tauhid da ke GRA cikin garin Azare a jihar Bauchi an so littafin da muke karantawa adwa'un ala jihadi Umar ibn al-Khattab ya zama wanda suke bibiyan karatu din kowa ya mallaki kofi to amma matsalar da aka samu littafin yanzu ya yanke a kasuwa ba a samun sa to amma duk da haka dai za a yi kokari a yi photocopy na littafi din ya zamanto akwai kofi a hannun mutane zama mutane sun mallaki kofi suna bibiyan abin da ake karantawa wato idan muka yi la'akari da littattafai da aka rubuta na addinin musulunci da tarihin musulunci za mu ga littattafan malaman baya malamai na farko-farko wannan yana da wahala kaga ya yanke a kasuwa amma malamai na wannan zamani da suka yi rubuce-rubuce sai ka tarar wani lokaci littafin ya watsu wani lokaci kuma sai a neme shi a kasuwa a rasa shi to wannan dalilin zai iya koma zuwa ga albarka na zamani malaman da suka gabata zamanin da ya gabata zamani ne wanda yake cike da alkhairi wanda yake cike da albarka sabanin zamanin da muke a yanzu zamani ne da albarkarsa ta yi karanci alkhairinsa ya yi karanci annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya bayyana mana cewa mafi alkhairin zamani shine zamaninsa sai wanda yake biye masa sai wanda yake biye masa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum to daga cikin dalilan da yake da ya sanya littattafan wannan zamani zama suke yankewa lokaci guda a neme su a rasa a kasuwa kamar yadda muka yi bayani zai iya koma zuwa ga albarkan karancin albarkan zamani din saboda in Allah ya sa karbuwa a abu yana dawwamar da abun sai zamanto duk tsayin zamani abun yana kai kawo cikin al'umma ana amfana da shi kaga Allah ya sanya albarka cikin abun kenan to sai zama wannan zamani da muke ciki albarkan sa kadan ne sannan kuma alkhairin sa shi ma yayi karanci to amma in mun koma littattafan malaman zamanin da muka ce su zamu dauko mu sa mu ci gaba da karantawa a majalisi abun zai wahala sosai saboda in mun koma bayan mun duba mun ga littattafan da aka wallafa musamman a tarihin waɗannan bayin Allah khulafa'ur rashidun da muke kokarin gabatarwa zai wahala ka samu littafi dungurungum a zamanin da ya gabata a ce na Umar ne wannan ko na Abubakar ne yawanci in sun tashi a rubutun da suke zaka ga sun hada tarihin ne gaba daya wanda ya fara rubutun tarihi kamar yadda malamai suka ambata shine Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi ya rasu shekara ta 151 bayan hijira kaga wannan yayi zamani da tabi'ut tabi'ina yayi zamani da irin su Imam Malik Allah masa rahama to wannan shine wanda ya fara rubutu na tarihi a dunkule ya rubuta littafin sa al-mubtada wal-mab'ath wal-maghazi a cikin wannan littafi ya ambaci sira annabi sallallahu alaihi wa sallam da yaqquwan annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya ambaci zamanin halifofin annabi guda hudun nan Abubakar Umar Uthman Aliyu sannan akwai littafi da ya rubuta dungurungum kawai da ya kunshi tarihin waɗannan bayin Allah guda hudu khalifofin annabi shiryayyu guda hudu Abubakar Umar Uthman Aliyu sai dai littafin ya bata an neme shi an rasa babu shi ba shi ba labarin sa to idan kana bibiya littattafan da aka rubuta wanda suka kunshi tarihin Abubakar Umar Uthman Aliyu zaka taraba mujalladi daya bane ba mujalladi biyu bane ba mujalladi uku bane to kaga kenan in har haka ne kaman zai wahala a ce an sa shi a majalisi ana karantawa sannan bugu da kari zaka tarar ba iya tarihin su bane ya kunshi tarihin su ya kunshi wasu wanda ba su ba yanzu kaman misali littafin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'd littafi ne da yake volume 8 kaga volume 8 ai ba za mu dauko shi mu sa shi anan mu ce muna bibiyan sa ba za mu karanta tarihin khalifofin annabi sannan kuma bugu da kari baya ga haka za mu taraba iya su bane yayi tarjuma wa sahabban annabi duka shi Ibn Sa'd a cikin littafin sa At-Tabaqatul Kubra annabi kuma ya rasu ya bar sahabbai kusan mutum 100 da wani abu to mafi yawa na sahabban annabi yayi rubutu kan tarihin su yayi rubutu kan wanda suka biyo bayan su tabi'ai kenan sannan kuma yayi rubutu kan tabi'ut tabi'ina ya rasu shekara ta 230 iya inda ya tsaya malaman sa kaga wannan ba zai yiwu a dauko shi a sashi a majalisi ana karanta shi ba saboda littafi ne mai fadi in an sa yaushe aka san za a gama shi to shi yasa ake so a samu littafi misali da yake banta da tarihin Abubakar ko kuma wanda yake banta da tarihin Umar in aka sa sai kaga in cikin ikon Allah a yan watanni a yaja shekara daya sai kaga an gama an shiga wani littafi din to haka idan mun dauki littafin Tabari tarihur rusul wal muluk kusan a rubutu da aka yi na tarihin khalifofin annabi guda hudu babu littafin da aka yi rubutu sosai aka bayyana tarihin su sosai kaman tarihin Imam Tabari tarihut Tabari to shi kuma volume 11 ne sannan kuma ba iya tarihin su bane kawai ya faro tun daga tarihin yanda aka yi halitta ya aka Allah ya halicci annabi Adam ya zo ya kawo tarihin annabawa da yanda Allah ya yi sauran halittunsa sannan kuma ya zo tarihin annabi sira annabi sannan ya shiga tarihin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu sannan kuma ya zo ya yi tarihin daular umawiya daular abbasiya duka ya zo ya bi su duk da daular abbasiya bai kammala ta ba ya rasu shekara ta 310 mun san ita kuma daular abbasiya ta fadi a karni na 7 kaga shi kuma ya rasu a karni na 4 kaga kenan kafin daular ta kammala kafin daular ta kare daular abbasiya Allah ya masa rasuwa. To idan mun koma tarihin Ibn Kathir al-Bidaya wa an-Nihaya shi ma zamu ga volume din suna da yawa, volume har 15. Kaga shi ma wannan zai wahala a dauko shi a ce an sa a majalisi za a karanta shi. Haka in mun koma tarihin Imam Adh-Dhahabi Tarikhul Islam shi ma volume kusan 15 ne. Akwai tarihin khalifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam guda 4 a ciki, amma kuma akwai tarihin wasu wanda ba su ba. Kaga shi ma wannan zai wahala a sashi a majalisi. Sannan in mun koma littattafan da suka keɓanta da tarihin sahabban Annabi kawai, kamar irin su al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab na Ibn Abdul Barr, Abu Umar, Yusuf bin Abdullah, wanda ya rasu shekara ta 463, shi ma wannan zamu ga kusan volume 4 ne. Wani wata matba'ar zaka ga ya kai volume 6. To wannan shi ma bai takaita da tarihin su Abubakar, Umar, Uthman kawai, Aliyu kawai ba, yayi tarihin mafi yawan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga shi ma sa irin wannan a majalisi yana da wahala. Sannan daga cikin wanda suka yi rubutu a tarihin sahabbai akwai Ibnul Athir, littafin sa Usudul Ghaba, shi ma ya rasu shekara ta 630, volume 8 ne. To kaga shi ma wannan a sashi a majalisi a ce za a karanta shi yana da wahala. Sannan ga Al-Isaba fi Tamyizis Sahaba na Ibn Hajar, wanda shi ma bai gaza volume 8 ba, shi ma akwai tarihin su Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu da wasu sahabbai wanda ba su ba. Kaga shi ma wannan yana da wahala sosai a ce za a sanya shi a majalisi a karanta shi. To shi yasa ya zama dole sai an koma littattafan malaman wannan zamani, littattafan al-mu'asirun. Su ne za ka tarar wannan ya rubuta littafin Abubakar shi kadai, wancan ya rubuta littafin Umar shi kadai, wancan ya rubuta littafin Uthman shi kadai, wancan ya rubuta tarihin Aliyu shi kadai. To kaga wannan in an dauka kwaya daya ne, littafi volume daya ne, in an dauka an sa a majalisi za a iya gama shi a dan kankanin lokaci. Kuma duk abin da ya shafi tarihin Abubakar, Umar, Uthman, Aliyu za a fito da shi sosai. To wannan yasa yawanci in an tashi tarihi na waɗannan kalifofi guda hudun, musamman waɗannan guda hudun waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da riko da sunnarsu, za mu tarar a ɗauki littafin da ya takaita da tarihin kowane ɗaya daga cikinsu shi ya fi, akan a ɗauko littafi da yake ya game duk sahabban Annabi ko kuma ya game tarihin musulunci gaba ɗaya. To wannan yasa muka makalkalewa littafin malaman wannan zamani, shi yasa muka kasa komawa littattafan da aka rubuta a baya. Duk da cewa malaman wannan zamanin da suka tashi rubuta littattafansu sun ko a littattafan baya suka dogara, dole ne tarihin da suka daukan cikin littattafan baya suka dauko. Dan idan kana bibiya za ka ga irin su Tabaqatul Kubra, kamar yanzu littafin da yake gabana hashiya ta farko da ya kawo nasaba na Sayyidina Umar, sai ya sa ka duba a Tabaqatul Kubra. Kun ga Tabaqatul Kubra kuma shine littafi na farko da na fara ambato cewa ya yi rubutu na tarjaman sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da sa'ada tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. So sai zamanto dai dole littattafan mu'asirun din a kansu za mu ci gaba da tafiya, saboda za mu tara an tara mana tarihin Sayyidina Umar gashi nan a guri guda, nasabarsa da tasowarsa, musuluntarsa, rayuwarsa, khalifancinsa, yaƙuƙuwan da ya yi, ayyukan da ya yi yana khalifa har zuwa rasuwarsa, duk sai kaga an tara maka shi a cikin littafi guda. Za ka iya samun tarihin Sayyidina Umar gamsasshe, musamman a cikin littattafan malaman wannan zamani. To yanzu a gurguje gabanin mu dora daga inda muka tsaya, za mu dan yi waiwaye kaɗan kamar yadda na yi bayani a farko, dube da canjin guri da kuma canjin masu bibiyan karatu ɗin. Za mu dan bibiyi abin ba tare da mun ɓata lokaci ba sama-sama, mu duba kamar nasabarsa, musuluntarsa, abubuwa da waɗanda suke muhimmai da suka shafi tarihin rayuwar Sayyidina Umar wanda muka yi su a baya, za mu dan kaɗe musu ƙura. Wanda suke bibiyan mu musamman ta tasha na Sunna TV, in ya zamanto koyaushe suna bibiyan karatun namu, zai iya zama kamar bita a gare su. Ma'ana masu bibiyan mu ta tasha Sunna TV ko ma bayan ba zai zama illa ba, sai zama kamar an sake musu bitarsa ne, saboda tarihi abu ne wanda yake da wahala sosai. Sai kuma wanda dama can ba sa bibiya din, sai zama sun samu karuwa a wannan gaba din. Sayyidina Umar sunansa da shi aka bude, dama yawanci in an zo za a yi tarjaman mutum a tarihi na musulunci ana farawa ne da sunansa da nasabarsa. To wannan littafi na Adwa ala jihadi Umar bin al-Khattab ya bude da sunan Sayyidina Umar da nasabarsa da alkunyarsa da kuma lakabinsa. Yace sunansa Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi. Wannan shine nasabar Sayyidina Umar da ya kawo. Sunansa Umar, wannan tun zamanin jahiliya sunansa Umar. Musulunci da yazo ba a canja masa ba. Mukan samu wasu cikin sahabban Annabi wanda a zamanin jahiliya sunansa wani, bayan zuwan musulunci sai a canja masa da wani suna daban, musamman in ya zamanto sunan akwai shirka a ciki, ko kuma sunan akwai ya kunshi mummunan ma'ana, ko tasirinsa mummuna ne. To in ya mutum ya musulunta sai kaga an canja masa sunan daga wancan suna da yake dauke da shi da zamanin jahiliya gabanin ya musulunta, da kuma wannan suna kyakkyawa bayan musuluntarsa. Akwai misalan irin wannan suna nan da dama, kamar Abdurrahman dan Au, ai mun san yana daya daga cikin al-ashara al-mubasharuna bil janna. Ibnu Abi Dawud cikin haqiyarsa da ya jero su kusan shine ya kawo na shida ko na bakwai. Yace Sa'id wa Sa'd wa Ibn Auf wa Talha wa Amir Fihr wa Zubair al-Mumaddah. Sa'id anan shine zai zama na biyar ko Sa'd ya zama na shida, Ibn Auf ya zama na bakwai. Yace Sa'id wa Sa'd wa Ibn Auf wa Talha wa Amir Fihr wa Zubair al-Mumaddah. Ibn Auf shine Abdurrahman dan Auf, gabanin ya musulunta da sunansa Abdul Ka'ba. Abdul Ka'ba bawan Ka'ba. Kaga Ka'aba ai daki ne na Allah, ba a bauta mata. Wa ake bautawa? Allah shi kadai ake bautawa. Komin girman halittan Allah ba a bauta masa. Yanzu ai mala'iku suna da girma gurin Allah, kuma halittansu Allah yi. Annabawa suna da matsayi gurin Allah, kuma halittansu Allah yi. Kaga duk matsayinsu ba za a bauta musu ba. Allah shi kadai ake bautawa. Allah shi kadai ake bauta, ba a bauta ma wani sai Allah. To kaga Ka'aba daki ne na Allah, ba za a bauta masa ba. To Abdurrahman dan Auf gabanin ya musulunta ana ce masa bawan Ka'aba. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan musuluntarsa sai musanya masa wannan suna na bawan Ka'aba zuwa ga bawan mai rahama, shine Allah madaukakin sarki. Yana daga cikin sunayen Allah Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu alal arshi stawa cikin Al-Qur'ani. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kaga a gurare daban-daban Allah madaukakin sarki ya kira kansa da Ar-Rahmanu. To kaga yanzu a kira bawa da Abdurrahman, kaga bawa ne na mai rahama shine Allah madaukakin sarki. Yafi akan a kira shi da bawa na wani abu cikin abubuwa da Allah madaukakin sarki shine ya halitta. Wasu malaman kuma na tarihi suka ce da sunan Abdurrahman dan Auf gabanin ya musulunta Abdu Amr. Amr shi ma ai suna ne na mutum. Abdu Amr, bawan Amr. To da ya musulunta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musanya masa wannan suna na Abdu Amr zuwa Abdurrahman. To akan samu ire-iren waɗannan sunaye waɗanda zaka tarar akwai shirka a ciki gabanin mutum ya musulunta. Bayan musuluntarsa sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musanya masa wannan suna zuwa ga bawan Allah, sunan da musulunci ya yarda da shi. To shi Sayyidina Umar sunansa Umar tun a jahiliya haka a musulunci kenan. Wannan suna na Sayyidina Umar babu abin kyama ciki. Shi yasa bayan musuluntarsa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai canja masa wannan sunan ba. Idan muka kula za mu ga kakan Sayyidina Umar na takwas shine Ka'ab bin Lu'ay, shine kakansa na takwas. Alissafa mu ji sunansa Umar, sunan mahaifinsa Al-Khattab, kakansa na farko shine Nufail, kakansa na biyu Abdul Uzza, kakansa na uku Rabah, kakansa na hudu Abdullah, kakansa na biyar Qurt, kakansa na shida Razah, kakansa na bakwai Adi, kakansa na takwas Ka'ab bin Lu'ay. Wannan Ka'ab bin Lu'ay yana cikin jerin kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan Sayyidina Umar sun hada dangantaka da annabi akan kakansa na takwas. To shi kuma annabi zai zama kakan sayyidina Umar na takwas, shine kakan annabi na nawa. Bari mu lissafa nasaban annabi mu gani. Sunansa Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. To yanzu Ka'ab bin Lu'ay wanda shine kakan sayyidina Umar na takwas zai zama shine kakan annabi na nawa. Na'am. Na bakwai dai ko? Bari mu lissafa ku. Zai zama kakan annabi na bakwai, bari mu sake lissafa a ji. Sunansa Muhammad bin Abdullah. To wannan ai ba za a lissafa da su ba. Tunda Muhammad sunansa ne, Abdullahi kuma sunan mahaifinsa ne. Daga ina lissafin zai fara? Daga kan kakansa na farko, shine Abdul Muttalib. To Muhammad bin Abdullah. Na'am. Bakwai ne ko? Kaga Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab kakansa na bakwai. To kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwai shine kakan Sayyidina Umar na takwas. To wannan shine nasabar Sayyidina Umar da aka kawo mana cikin wannan littafi. Kenan sun hada dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kakansa na takwas wanda shine kakan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na bakwai. An yi masa alkunya da Abu Habs, ma'ana Abu Habs wato tsanani jarunta shine Habs. Annabi ne masa wannan alkunyan kamar yadda malamai da yawa cikin malaman tarihi suka faɗi. In an ce Al-Habs shine tsanani, wasu kuma suka ce Al-Habs shine zaki. Zaki kuma an san jarumi ne, gwarzo ne. To shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alkunya Sayyidina Umar, dube da cewa Sayyidina Umar gwarzo ne, ba tsoro tare da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alkunya da Abu Habs. Ba wai yana da ɗa bane Habs, tunda yawanci bisa al'ada Laraba in kaga an yi alkunya wa mutum da suna, to in ka duba sai kaga ɗansa ne. To amma shi Sayyidina Umar ba da sunan ɗansa aka masa alkunya ba, an masa alkunya ne dube da irin yanayinsa, jaruntarsa, gwarzantakansa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alkunya da Abu Habs. Sai laƙabinsa kuma ana masa laƙabi da Al-Faruq. Me ma'anan Al-Faruq? Shine wanda ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Sayyidina Umar Allah yarda da shi, lokacin da ya musulunta, Annabi ya kasance da shi da sahabbai ɗan tsiraru da suka musulunta suna ƙuya su yi sallah. In za su karanta Al-Qur'ani za su ƙuya a Darul Arqam bin Abil Arqam, saboda tsangwama irin na mushrikan Makka. Sayyidina Umar da ya musulunta sai ya ce ku fito. Ina ce addinin nan na gaskiya ne? Aka ce ya ce ku fito ku zo ku yi sallah jikin ɗakin Ka'aba, an ga me taɓa ku. Da aka ji muryarsu suna sallah, sai mushrikai sun yi kwamba sun taho da gudu da itatuwa a hannunsu. In sun zo sun ga Sayyidina Umar sai kowa ya burki sai ya juya. Wasu ma in sun ji ba su sani ba sun taho da gudu, za su zo su wulakanta musulmai, za su zo su ci zarafinsu. In sun zo sun ga Sayyidina Umar sai su yi burki sai su juya. To shi yasa sai aka masa laƙabi da Al-Faruq, ma'ana wanda ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya. Wasu malaman kuma suka ce ai mala'ika Jibrilu ne ma ya masa wannan laƙabin, ba annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yace ma zanna a izzatan mundu aslama Umar, yace tunda Sayyidina Umar ya musulunta ba mu gushe ba, muna madaukaka, da muna makaskanta, ana cin zarafinmu, ana tsangwamanmu, ana wulakanta mu, amma Sayyidina Umar yana musulunta ai muka samu daukaka. Inji Abdullahi dan Mas'ud Allah yarda da shi, yace musulunta Sayyidina Umar a gare mu ta kasance wani budi ne Allah madaukakin sarki ya mana. Inji Abdullahi dan Mas'ud Allah yarda da shi. To wannan abin da ya shafi sunansa da nasabarsa. A gurguje za mu tafi zuwa ga abu na biyu, shi ma yana da muhimmanci sosai dangane da tarihin Sayyidina Umar, shine rayuwarsa, haihuwarsa da kuma rayuwarsa. Sayyidina Umar Allah yarda da shi, an haife shi a garin Makka shekara ta 13 bayan shekarar giwaye. Kaga kenan Annabi ya bashi shekara 13. Wasu malaman kuma suka ce an haife shi bayan kafin a yi wa Annabi wahayi da shekaru 30.
kaga in an dauki wannan ra'ayi cewar an haife shi kafin fara yi wa annabi wahayi da shekara 30 kenan annabi ya bashi shekara 10 tunda annabi yana dan shekara 40 aka fara masa wahayi idan kuma an dauki ra'ayi na farko cewa an haife shi shekara ta 13 bayan shekarar giwaye annabi kuma mun san an haife shi a shekarar giwaye sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shekaru 13 sai zama in ma ko annabi ya bashi shekaru 13 in mun dau ra'ayi na farko cikin ra'ayoyi na malaman tarihi da suka kawo ko kuma annabi ya bashi shekara 10 in mun dauki ra'ayi na biyu cikin ra'ayoyi na malaman tarihi da suka ce an haifi sayyidina Umar gabanin wahayi wa annabi da shekaru 30 sayyidina Umar ya gudanar da rayuwarsa tun yana dan karami da kiyon dabbobi musamman raquma yana fita da kiyon raquma ya je yayi kiyon su tsakanin gunda yake kiyon wannan raquma da garin Makka kusan kilomita 10 yakan je wani guri da ake kiransa Bajnan ya je yayi kiyon raquman mahaifinsa mahaifin sayyidina Umar mutun ne mai zafi mai dacin rai wanda baya yadda da reni sayyidina Umar yake ba da labari cewar idan mahaifinsa ya sanya shi yayi mahaifinsa ya kasance mai tsanani mai zafi in ya tashi sa shi aiki baya sa shi aikin da zai iya yi yana ba shi aikin da yafi karfinsa ne wanda zai wahala zai ce jikkata wajen aikata wannan aiki sai duk sanda mahaifinsa zai sa shi aiki baya sa shi aikin da yake daidai karfinsa yana ba shi aikin da yafi karfinsa ne wanda in ya tashi ba zai iya yin gaba daya ba kuma idan yayi aikin bai kammala gaba daya ba sai ya masa shegen duka to wannan yasa sayyidina Umar ya taso da kakkiyar zuciya saboda me saboda mahaifinsa mutun ne mai dacin rai mutun ne mai zafi wanda duk abin da zai sa shi ya ce masa yayi kuma ya gama a dan kankanin lokaci abin da zai dauke shi lokaci mai tsayi sannan kuma tayyo abun ba zai iya yi shi kadai ba yana bukatan agaji amma sai mahaifinsa ya bashi ya ce yayi shi kadai idan kuma yazo ya karba ya fara yayi ya gagara kara sa nan kuma sai masa dukan tsiya a hana shi abinci to sai zamanto ya wannan yasa ya taso da dakakkiyar zuciya ya taso shi ma mai zafi hatta kai ta kawo wani lokaci akan yakan yi ya wuni ya kwana mahaifinsa sai ya hana shi abinci saboda me saboda ya sa shi aiki yayi yaki ko kuma yayi aikin ya gagara karasa aikin saboda aikin yafi karfinsa sai ya hana shi abincin wannan wuni gashi ya je ya wuni a daji ya wuni yana kiyon raquma ya dawo an sa shi aikin yafi karfinsa ya gagara karasa aikin sai a hana shi abinci sai ya wuni bai ci abinci ba ya kwana bai ci abinci ba to wannan sai yasa yake dabara idan ya tashi zai tafi kiyon raquman mahaifinsa sai ya nemi na kudi wanda zai yi a biya shi kudin kuma ba wai kudi fa za a biya shi ba shi dai ya samu cikinsa ya dauka dan abin da za a bashi bai fita tafin hannu uku ba na dabino sai ya tafi da dabbobin wasu raquman wasu musamman umominsa sai ya biya ta gidajensu ya daura raquman wannan ya daura raquman wannan ya daura raquman wannan ta yanda idan ya je musu kiyo ya dawo in yazo za su bashi dabino ya zamanto dai kar ya kwana bai ci abinci ba saboda ko shakka babu idan ya je yayi kiyon raquman mahaifinsa ya dawo ko tantama baya yi in yazo mahaifinsa zai sa shi aiki a gida aikin kuma da zai bashi ba zai bashi gargadon karfinsa ba zai bashi wanda yafi karfinsa ko zai wahala duk yanda zai dage zai wahala ya gama wannan aikin gashi ya je ya wuni yana ciyo ya dawo ga yunwa gashi bai tafi da abinci ba sannan kuma ya dawo da lokacin da yake bukata ya huta ba zai samu ya huta ba sai a ƙara bashi wani aikin da aikin da za a bashi ma daidai karfinsa ne zai iya yi da sauki sai a bashi aikin da yafi karfinsa sai yayi ya gagara sai a hana shi abinci ya wuni yana ciyo ya dawo ya an bashi aiki ya kammala kuma ba abinci to sai yayi dabara sai kwashi raquman umominsa idan ya je ya dawo sai wannan ta debo tafin hannu ɗaya na dabino sai ta bashi ladansa kenan wannan ma ta debo tafin hannu na dabino ɗaya sai ta bashi da haka dai sai dan tara abin da zai je ya ci ya samu ya kwana gobe ma sai ya sake fita kiyo to wannan yasa sayyidina Umar sai ya saba da wahala zuciyarsa ta zamanto da kakkiya to wannan sai ya gadan masa da jarumta sai aka wayi gari ya zama jarumi lokacin da ya zama khalifa sai wata rana rana tsaka kawai sai aka ji ana kiran mutane as-salatu jami'a as-salatu jami'a mutane suka cika a masallaci an dauka wani abu ne ya taso na firgici ko na tashin hankali sayyidina umar sai ya hau kan minbari yayi yabo wa Allah madaukakin sarki yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kammala sai ya ce ya ku mutane da can sanda ina karami ina matashi na kasance ina ɗiban raƙuman umomi na ƴan uwan mahaifiyata daga kabilar banu makhzum in je in musu kiyo wuni guda in dawo sai su ɗebi tafin hannu na dabino da shi za a biya ni wannan shine abinci na iya abin da ya gaya musu kenan da ya hau minbari sai ya sauka Abdurrahman dan Auf sai mamaki wannan kuma wane irin sako ne wane sako yake so ya isar wannan wane irin abu ne sai je samu sayyidina Umar yace ka hau kan minbari mun dauka wani muhimmin abu ne ya taso kuma sai muka ji babu wani abu da ka fadi banda wulakantar da kanka saboda wannan abu ne wanda ya faru da can kana cikin kunci kana cikin matsi kaga wannan abu ne wanda ya shafe ka personal dinka ne wanda ba bukata ka fito kana bayyana wa mutane sai yace kai tonka ya Abdurrahman yace na zauna ne sai raina yake so ya ingiza ni ne abin da bai dace ba raina tana raya mun cewa ni fa khalifa ne ni fa amirul mu'minina ne sai nace to wani amirul mu'minina wanda da can yayi kiyar raquma in yazo abin da ake biyan shi bai wuce tafin hannu ɗaya na dabino ba shine sai nake so in nuna wa raina fa katta mun ce fa ita fa ba komai bane yanzu dan an bata wakilci da amana na mutane ba shi zai nuna ta zama komai ba da ta mance zan fita in je in yi kiyo in na daladin da ake biya na da shi bai wuce tafin hannu na dabino ba shine na so in nuna raina ita ba komai bace bata isa ta rudar da ni in rudu ba yace wannan shine yasa kawai na tara mutane nayi wannan bayani sannan kuma da nayi naji cewa ni din ba kowa bane shikenan abin da raina yake so ya ingiza ni ran bai yi nasara ba وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء yace to wannan shine sakon kuma ya isar mun ni ko ku bai isar muku bane ya isar mu sai yayi shiru bai ƙara komai ba to wannan duk yana nuna mana tsantseni na sayyidina Umar bayan kiyo da yayi bai takaita da kiyo ba a iya rayuwarsa da yayi a garin Makka yakan fita ya je yayi training na guje-guje da motsa jiki har kokuwa ana yi da shi mun san akan yi kokuwa na ba wai na fada ba kokuwa na wasanni wanda har a al'adan Bahaushe akwai irin wannan an san shi to sayyidina Umar ya saba yakan yi kokuwa duk wanda kuma suka yi kokuwa da shi yake ka da shi sannan kuma yakan yi guje-guje da doki ya yi harbi in ya je wajen harbi cikin ikon Allah shi yake dacewa sannan daga cikin abubuwan da yayi a tasowansa ya lazumci kasuwanci wanda har Allah madaukakin sarki ya daukake shi sakamakon wannan kasuwanci da yayi aka wayi gari cikin waɗanda suke da hali a cikin garin Makka ana lissafa shi duk wannan gabanin zuwan musulunci a iya rayuwarsa da yayi sayyidina Umar rihila da ake fita a je Sham da wacce ake zuwa Yemen wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ta cikin Alkur'ani ana fita da sayyidina Umar duk gabanin ya musulunta inda Allah yake cewa lila fi quraish إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الشتاء دا الصيف لوكتين غدابيو دا متن مكة سكن في تسجي سيكاس وانس زاسو في تلوكتين شتاء سيستفي شام لوكتين صيف سيستفي يمن نيسا لوكتين صيف سكي تفيا يمن سبو دا يمن غريني ميزافي شام كما غريني ميساني sai zamanto in sun tashi sai su tafi Yemen lokacin shita tunda gari ne mai sanyi kaga in sun tafi lokacin shita lokacin a gari ne mai zafi in sun tafi lokacin sanyi zafin ba zai wahal da su ba Sham kuma tunda gari ne mai sanyi in sun tafi lokacin zafi kaga sanyin ba zai cutar da su ba shine rihlata shita'i wasai rihila da suke lokacin sanyi da kuma lokacin zafi lokacin sanyi sai su tafi Yemen tunda gari ne mai tsananin zafi lokacin zafi sai su tafi Sham tunda gari ne mai tsananin sanyi to duk sayyidina Umar waɗannan rihlat din da mutan Makka suka yi ta yi an yi ta yin su tare da shi ga duk wannan gabanin ya musulunta har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya masa gamo da Katar ya musulunta to gabanin ya musulunta a rayuwarsa da yayi kusan ba abin da yafi kyamata kaman addinin musulunci ba mutanen da yafi kyamata kaman musulmai kamar yadda aka bayyana a tarihin sa har ma ana bayyana cewar irin tsangwama da cutarwa da sayyidina Umar ya kafa wa musulmai da musulunci musulmai ba su fuskance shi ba daga duk dokacin mushrikan Makka saboda mutun ne mai zafi mutun ne mai tsanani to wannan duk gabanin ya musulunta kaga kuma cikin ikon Allah da Allah ya masa tawfiki daga bayan musulunta ya amfanar da musulunci kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi Annabi yake ba da labari cewa ya kwanta bacci sai yayi mafarki gashi nan akan rijiya sai ja ruwa kan wannan rijiyan gurgurdan yanda Allah ya nufe shi zai ja sai dan Abu Quhafa yazo ya karbi wannan jar ruwa daga wannan rijiya dan ya hutar da shi dan ya hutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ja guga biyu ko guga daya amma kuma cikin jar ruwan da yayi akwai rauni inji Annabi yace Allah zai gafarta masa yace sai dan Khattab yazo ya karbi jar ruwa a wannan rijiya daga gurin dan Abu Quhafa Abubakar kenan Annabi yace falam ara abqariyan minan nas yafri fariya hatta daraba an-nas nasa bi'atan Annabi yace bai gaza kakurin mutum ba nagartaccen mutum tsayayyen mutum da yake aiki na nagarta irin na sayyidina Umar a wannan jar ruwa da yayi a wannan rijiya yace har sai da kowa ya sha mutane suka sha raqumansu suka sha dabbobinsu suka sha kowa ya sha ya koshi ya koma sansanin sa ya zauna yana harbin iska shine malamai suka fassara wannan mafarki na Annabi da yake bada labari kan jagoranci Annabi yake bayyanawa Annabi yayi jagoranci gurgurdan yanda Allah ya nufe shi zai jagoranci al'umma shine wannan jar ruwa a rijiya sai dan Abu Quhafa yazo ya karba Abubakar sai ya ja guga daya ko guga biyu me riwayar hadisin ya samu shakku cewa ko guga daya ja ko guga biyu to amma riwayar guga biyun ita za ta fi tafiya da waki saboda sayyidina Abubakar shekaru biyu yayi to kaga sai zamanto jagorancin da sayyidina Abubakar yayi shekaru biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin wannan jar ruwa da Abubakar ya akwai rauni ma'ana cikin jagorancin sa akwai rauni raunin zai koma kan Abubakar ba zai koma kansa ba saboda Abubakar abin da yayi ya sa foundation ne wa sayyidina Umar ai Annabi yana rasuwa aka samu matsaloli masu tarin yawa wanda har Abu Hurairah yake cewa ba dadan Abubakar ba da ba abauta wa Allah a ban kasa ba saboda sanda Annabi ya rasu da yawa daga cikin wanda ba su yi musuluncin gaske ba sun koma gidan jiya sun koma ruwa sannan kuma wannan yasa suke ganin gara su zo su murkushe Madina saboda yanzu Madina ta zama hatsari gare su suna ga Annabi ya kafa wani abu da kalubale ne a gare su zai hana su su sakata su wala to sai suke kokarin su zo su murkushe garin Madina abu na biyu an samu wanda suka ce su annabawa ne kaga wannan kaman suna so su bi shi hasken addinin musulunci da Annabi ya zo da shi inda in sun ce su annabawa ne su ma za su zo da nasu shari'a za su zo da nasu addinin kaga wannan kaman yana so yana nuna ishara ce da take nuna cewa addinin musulunci kuma yanzu za a rufe chapter sa tunda Annabi ya rasu sannan an samu wanda suka hana zakka kusan ma ana cewa garurukan da suka saura ba su yi ridda ba bayan rasuwan Annabi ba su wuce 3 zuwa 4 ba garin Madina kan dama nan bayan da za a yi su yi ridda saboda tarbiya ce ta Annabi sun sha imani sun sha takawa kuma ya da su a cikin zuciyarsu sun samu tarbiya nagartacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana da wahala a ce Madina sun yi ridda garin Makka su ma ba su yi ridda ba saboda Annabi ya musu halacci duk irin cutarwa da suka yi wa Annabi da tsangwama da suka yi wa Annabi suka yi yunkurin kashe shi Allah masa umurni ya hijira ya koma Madina ya koma Madina ma basu barshi ba sun yi tabin sa Madinan suna yakan sa sun karya masa hakwaran sa sun zubar masa da jini ya wanke fuskar sa sun kashe masa sahabban sa amma da Allah ya bashi ta cewa bashi iko akan su ya musu afuwa to kaga wannan annabi ya musu halacci dan annabi ya rasu ba zai sa su koma gidan jiya su yi ridda ba sai mutanen Ta'if su kuma sun samu mai dora su kan turba cewa ku ku ne na karshen musulunta kar ku zama na farkon ridda sai suka zauna kan addinin musulunci sai wani karamin gari a Bahrain da ake kiransa Juwasa su ma ɗan garin Allah musu tawfiki sun zauna musulunci to amma an kade da waɗannan garuruka a Jaziratul Arabiya sauran garurukan su duk sun yi ridda kaga sai zaman da suka yi ridda sun ninka ninkin baninkin na wanda ba su yi ridda ba kaga akwai kalubale ga Abubakar tunda yanzu shi aka zaba ya zama jagora yayi Abubakar zai da ya zauna ya nada kafansa yayi shiru da shikenan babu kanta to amma sai ya tsaya tsayin daka duk wanda suka yi ridda ya taya kansu suka dawo musulunci wanda suka yi da'awar annabta su ma ya yake su ya kakkashe su wanda kuma suka Allah ya musu tawfiki suka tuba kaman Tulaihatul Asadi shi ya tuba da ya ce shi annabi ne da aka je aka yake shi ya ga dai za a ci galaban sa sai ya tsere ya dauki matarsa ya tsere sai dawo yayi nadama yazo ya samu Abubakar ya ce yayi nadaman abin da yayi ya dawo kan da'a na gaskiya ya ce shi ba manzo bane amma Musailima shi kan kashe shi akai Sijah ita ma ta tsere mace ce amma ita ma ta ce ita ma annabi ya ce ana mata wahayi to sai kuma wanda suka hana zakka su ma duk ya yake su sai aka wayi gari yanzu musulunci da ko musulmai da ake gani sun yi rauni ba su da ta cewa saboda rasuwan annabi yanzu izzar su ta dawo daukakar su ta dawo karfin su ya dawo duk a sababin wa sababin Abubakar tsayewa da yayi tsayin daka wasu abubuwan ma in yayin kura zai yi sai a zo a tanka masa a ce kariyayi misali bayan rasuwan annabi yayi yunkurin zai tura mayakan Usama wanda dama annabi ya ayyana su ya ce su tafi guri kaza su tafi guri kaza to da annabi ya rasu sai suke ga sauran sahabbai sai suke ga wannan mayaka su tafi akwai hatsari saboda yanzu kowa zai na kokarin kawo farmaki wa Madina an ji annabi ya rasu an dauka karfin mu iyakan annabi ne to mu bar waɗannan mayakan su zauna su kare Madina Abubakar yace a sai sun tafi yace ko za a kashe kowa a Madina wannan mayaka sai sun tafi annabi ba zai kulla mayaka ni Abubakar in zo a yau in warware su ba hakan ku aka yi suka tafi da yazo yakan wanda suka hana zakka sayyidina Umar ya tanka masa yace ya za a yi ka yaki mutanen da suka hana zakka kuma suna musulunci Abubakar yace wallahi zan yake su ai sun raba abokai guda biyu a cikin alkur'ani da sallah da zakka ba tare suke ba aqimus salata wa atuz zakka yace to wanda ya raba tsakanin sallah da zakka wallahi sai na yake shi yace kai ko igiyar da ake daura akuya ne suka hana ni wanda da suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam to zan yake su inji sayyidina Abubakar to kaga duk waɗannan tsayewa da Abubakar yayi na yakan waɗannan mutane sai aka dawo kan turba to raunin da annabi yake fadi shine kaga annabi gabanin ya rasu ai musulunci ya mamaye Jaziratul Arabiya abinda annabi yake so shine a fara yada musulunci wajen Jaziratul Arabiya to da haka mata lokacin da Abubakar ya zo tunda annabi cikin ikon Allah gabanin ya koma ga Allah musulunci ya mamaye Jaziratul Arabiya Abubakar ya fara fidda shi to Abubakar bai samu wannan daman ba saboda wannan kalubale da aka samu to shine ma'anan wafi naz'ihi da'f cikin jan ruwan da Abubakar ya akwai raunin ba zai koma kansa ba yanayin da ya samu kansa a ciki to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai dan Khattab yazo ya karbi wannan jan ruwa a rijiya daga gurin Abubakar ma'ana ya karbi jagoranci gurin Abubakar yace bai gaza kakurin mutun nagartacce jadirtacce da yake nagartaccen aiki irin na sayyidina Umar ba to kaga kenan koda a can ana ganin sayyidina Umar gabanin ya musulunta ya tsangwami musulmai sai ya takura musu sun wahala sun yi ta ganin cutarwa iri-iri daga gare shi to da ya musulunta kuma ya yi abin a zo a gani wanda annabi ya jinjina masa kaga kenan ba za a waiwaya jahiliyarsa a kushe shi da ita ba saboda ni al-islamu yajubbu ma qablahu a wata riwayar al-islamu yahdimu ma qablahu abin da ya gabaci musulunci in musulunci ya zo duk yana rugurguza shi kaga yanzu jahili ne zai zo yana ambaton abin da ya faru da sayyidina Umar gabanin ya musulunta kuma yana kokarin aibanta sayyidina Umar da shi ko yana kokarin sukan sayyidina Umar da shi wannan jahili ne yafi jaki ma jahilci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana musulunci yana rushe abin da ya gabace shi yana goge abin da ya gabace shi ga irin nagartan da sayyidina Umar yayi wanda ya samu yabo ya samu jinjina daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma a ce a yau an samu wani wanda zai koma jahiliyar sa abin da yayi gabanin ya musulunta kuma ya soke shi da shi aka ga wannan ya zama wawa ya zama jaki yafi jaki ma jakanta saboda jaki shi dabba ne shi kuma Allah ya bashi hankali amma bai yi amfani da hankalin ba wannan yasa zai fi me zai fi jaki jakanta to kusan wannan a takaice dangane da abin da ya shafi rayuwar sayyidina Umar kusan mun ga gabobi da yawa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu fadada akai ba dama mun ce zamu dan bi mu karkada kura dangane da karatun da muka yi a baya dama a ba mun riga mun yi wannan karatu din to dube dai da yanayin canjin masu bibiya da kuma guri yasa muke ga zamu dan bibi shi a gurguje sai abu na gaba da zamu je ga gare shi shine musuluntar sayyidina Umar sayyidina Umar sabubba guda biyu sun sa ya musulunta sababi na farko lokacin da ake hijira daga Makka a ta koma Habasha mun san a shekara ta 5 annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci masu rauni cikin sahabbansa da su yi hijira daga Makka su koma Habasha saboda ana tsangwaman su cikin garin Makka ana cutar da su ana gana musu bala'i da azaba ana dantsana musu azaba saboda ne saboda sun yi imani sun shiga musulunci sai ake cutar da su ake tsangwaman su ake zaluntar su ake hana su su sake su yi ibadan yanda ya kamata to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi Habasha a Habasha akwai sarki adili duk da ba musulmi bane amma ba bari ai zalunci a garin sa in sun je can za su samu su bautawa Allah cikin walwala da nishadi kuma ba wanda zai tsangwame su ba wanda zai cutar da su ba wanda zai zalunce su a can sun fita za su tafi hijira sayyidina Umar sai yake mamaki wa'annan ina za su je ake ce masa ai za su tafi ne guri kaza sai luba kuma yaga guri kazan da za su je fa yanayin waɗancan mutane ya bambanta da yanayin su na farko su waɗannan larabawa ne fararen fata ga irin ɗabi'u da al'adu da suka taso ciki tun suna jarirai har suka girma kuma za su je cikin wasu al'umma wanda ba tasu ba wanda ɗabi'u da al'adu sun bambanta ko shakka babu rayuwar za ta musu wahala a can saboda ba su saba da ɗabi'un waɗancan mutane ba amma duk da haka sun zaɓi su tafi can ɗin saboda me saboda wannan addini sai jikinsa ya yi sanyi sai ce to komai aka yi wannan addinin ba addinin wasa ba ne in har mutum zai bar danginsa ya bar gidansa ya bar 'yan uwansa ya bar al'adu da ɗabi'u da gari da ya taso aka haife shi ya saba da mutan garin ya saba da garin ya tafi garin da bai san kowa ba ba a san shi ba garin da al'adun garin ya bambanta da nasa ɗabi'un garin ya bambanta da nasa komai aka yi wannan abin da yake rike da shi ba abu bane wanda yake sakwasakon abu ne mai ƙarfi to wannan sai sa jikinsa sai ya sanyi sai ya hadu da wata daga cikin 'yan ƙabilarsa Laila bintu Abi Hasama ta fito za su yi hijiran ita da mijinta Amir bin Rabi'a al-Anzi sai mijin nata yace dan jira ni bari in je tattaro mana wasu abubuwa da zamu rike na guzuri sai barta da dan kayayyakin su da suka rike da kuma ƴan dabbobin su sayyidina Umar sai zo ya same ta sai yace ina za ku je sai ta ce zamu yi hijira kun hana mu sake mu bautawa Allah a garin mu to zamu je gurin da zamu samu mu bauta wa Allah a sake cikin walwala sai ce tafiya yanzu za ku yi kubar garin Makka ta ce kwarai ko shakka babu tafiya za mu saboda kun fidda mu ko kun tsangwame mu kun cuce mu kun hana mu sake mu bauta wa Allah cikin walwala sai sayyidina Umar ya ce Allah ya taimake ku sai ta yi mamaki irin wannan lafazi nasa da duk wanda ya gan shi in musulmi ne yana kokarin buya kar su haɗu da shi saboda ya san me zai je yanzu to amma kuma irin wannan lafazi ya fito daga bakin sayyidina Umar sai ta ga taushi daga gurinsa wanda a da ba ta taɓa ganin irinsa ba sai take mamaki yan irin lafazin da sayyidina Umar ya mata wanda yake nuna kaman ya tausaya musu to da mijinta ya dawo sai take bashi labari tace kaji sai ce Umar din ne kike ban labarin sa akan cewa ya tausaya mana da sauransu sai tace kwarai kuwa naga yanda jikinsa yayi sanyi sai yake tambayan tace kina ga kaman alamu yana nuna miki zai musulunta ne kin kwadaitu akan musuluntarsa ne sai tace kai ni kan ina ga alamu yana bani jikinsa yayi sanyi kaman addinin mun nan da muke yana gani akwai gaskiya a ciki sai yake ce mata innahu la yuslimu hatta yuslima himarul khattab saboda yanda ya san sayyidina Umar da tsananin sa musulmai da musulunci yace wannan da kika gani kar ma ki kwadayin musuluntarsa zai wahala ya musulunta in ko har kika ga ya musulunta to jakin mahaifinsa shi ma musulunta kaman ya ɗebe tsammani daga musuluntar sayyidina Umar dube da irin yanayinsa da yanda yake tsangwaman su to amma wannan ya sa jikin sayyidina Umar yayi sanyi malamai suna cewa wannan sababi na farko kenan daga cikin sabubban da suka sa sayyidina Umar ya musulunta yanda ya ga mutanen Makka suna fita daga Makka su bar al'adunsu da ɗabi'unsu garin da suka taso dangi ƴan uwa duka su bari su tafi wani gari can ne nisa Habasha garin baƙaƙen fata da basu san su ba kuma basu san su ba basu saba da su ba basu san al'adunsu ba amma sun fifita su je su zauna a can saboda wannan addini to komai aka wannan addini ne ba na ƙarya ba in har ma abocinsu zai zabi ya je ya zauna a gurin mutanen da bai san su ba su san shi ba ya tafi nesa da garin sa saboda wannan addini to wannan addinin ba na ƙarya bane wannan ya sa zuciyar sayyidina Umar ta karaya jikinsa yayi sanyi wannan sababi na farko ke sababi na biyu da ya sanya sayyidina Umar ya karbi addinin musulunci addu'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya roki Allah madaukakin sarki cikin hadisin da aka samu daga Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi yake cewa Allahumma a'izzal islama bi ahabbir rajulaini ilaik bi abi jahl bin hisham aw bi umar bin al-khattab nabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki ya ce ya Allah ga musulmai nan suna cikin rauni suna cikin kaskanci ana tsangwaman su ana cutar da su ka daukaki musulunci mana da ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu Abu Jahal mutum ne shi ma wanda bashi da tsoro mutum ne wanda yake nagartaccen mutum duk abin da ya sa gabansa baya kokonto sannan shi ma sayyidina Umar wannan sananne ne ba tsoro a zuciyarsa shi ma duk wanda ya shiga gonarsa zai gane kuransa duk wanda ya shiga gonar sayyidina Umar zai gane kuransa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki ya karfafi addinin musulunci da ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu imma Abu Jahal ko Umar dan Khattab amma annabi sai yace bi ahabbir rajulaini ilayk da ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu wanda kafi so to shine Abdullahi dan Umar sai yace Allah ashe yafi son Umar dan Khattab sai Allah ya rubuta wa Umar dan Khattab musulunta ya amsa addu'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda Abdullahi dan Umar yace wa kana ahabbuhuma ilaihi wa kana ahabbahuma ilaihi Umar wanda yafi soyuwa ga Allah madaukakin sarki cikin waɗannan mutane guda biyu Abu Jahal da Umar dan Khattab Umar shi yafi soyuwa tunda Abu Jahal ya mutu mushriki bai musulunta ba an kashe shi a yakin Badar kamar yadda aka karanta cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abin da ya rage wanda ina ga lokaci ba zai bamu dama mu bijiro da shi ba shine a gurguje shi ma za mu kawo shi tunda wannan mun yi bayani kan sabubban da suka sa sayyidina Umar ya musulunta ai har yanzu dai bai musulunta ba wancan na farko zuciyarsa ta karaya yanda ya ga mutanen Makka na fita daga Makka suna tafiya Habasha dan su tsira da addinin su na biyu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam to wata hanya ya bi ya musulunta to ina ga wannan idan mun zo a karatu na gaba sai mu duba shi shi ma a gurguje ba tare da tsawaitawa ba abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.